sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 26 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim, ba makanin labarai.
To Binta, wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a kasar Ukraine. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar Solomon Island, wadda kasar China ke ta kokarin zawarcinta ta wajen kulla yarjejeniyar tsaro da sauransu. Sannan an ci gaba da shari'ar fitakkiyar yar wasan kwallon kwandon nan ta Amurka Brittany Griner a yau din nan Talata a wata kotun Rasha.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya, ƴaƴan kungiyar kwadago ta NLC sun jagoranci wani gangamin nuna goyon baya ga yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya na watanni fiye da hudu.
Basically it's not a strike, but it's actually a national protest.
Shida wannan zanga-zanga ko kuma dafifi da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya bai hana ma'aikata zuwa guraren aikinsu ba.
Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnonin Najeriya za su sanya baki domin sasanta takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU, wadda ƴaƴanta suka shafe watanni shida suna yajin aiki. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, rundunar sojin Ukraine ta ce wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a kasar Ukraine. Harin ya bararraka wurare da dama, ciki har da wajejen Odessa da kuma kayan aikin tashar jirgin ruwa da ke birnin Mykolaiv. Hare-haren sun auku ne yan kwanaki bayan da wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan Odessa ya janyo kokwanto kan yarjejeniyar da aka cimma ta sake komawa da harkokin jigilar kaya daga yankin zuwa kasashen waje. Ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya ta faɗi yau Talata cewa da alamar sojojin Rasha na ɗaukar makamai masu linzami na harbo jiragen ruwa da aka girke a wurin a matsayin wata barazana wadda ke hana su kaddamar da farmakin ƙwato Odessa ta wajen amfani da jiragen yakin da suka girke a tekun Bahar Aswad. Da dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi cewa cikin 'yan kwanaki za a fara jigilar hatsi daga ƙasar Ukraine zuwa ƙasashen waje. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa ƙasar Solomon Island a mako mai zuwa, bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadiyar Amurka a Australia Caroline Kennedy. Yau Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na 80 na hidimar tunawa da yakin Guadalcanal, don kuma jami'an diplomasiyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu kasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta Solomon Island ta cimma da China a watan Afrilu, wadda wasu da dama ke ganin za ta janyo wani tsere na girke-girken makaman yaki a yankin.
To nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya, ƴaƴan kungiyar kwadago ta NLC sun jagoranci wani gangamin nuna goyon baya ga yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya na watanni fiye da hudu. Ko da yake gangamin bai hana hada-hada da zirga-zirga ba, shugaban ƴan kwadagon kasar ya ce wannan sako ne ga gwamnatin Muhammadu Buhari. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
yanda yan kwadago da magoya bayan su kenan suka danga rera waƙar yabo da kuma jinjinawa juna a wani yajin aiki na gama gari domin nuna goyon baya ga yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta shafe kusan watanni hudu kenan tana yi. Kungiyar kwadago ne dai ta yi kira ga ma'aikata da sauran masu tausayawa kungiyar ta ASU da su fito domin gudanar da wannan gangami. A nan birnin Lagos dai an gudanar da wannan gangami ne ko zanga-zanga a ƙarƙashin wata gada da ta yi mahaɗa a unguwar Ikeja da ke birnin Lagos. A jawabinsa, shugaban kungiyar kwadago ta tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Waba ya bayyana wannan yajin aiki a matsayin na goyon baya ga kungiyar ASU na kwanaki biyu, wanda kuma idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta ɗauki mataki na kawo ƙarshen yajin aikin da malaman suka shafe fiye da watanni hudu suna yi ba, to lashaka kungiyar kwadago da sauran kungiyoyi da ke ƙarƙashinta za su tsunduma cikin wani yajin aiki na gama gari domin tilastawa gwamnatin Najeriya ɗaukar matakan da suka kamata.
This is just the first line. The second line of action will be then a 3-day strike if this action fails. So basically, it's not a strike, but it's actually a national protest.
Shi dai wannan zanga-zanga ko kuma dafifi da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya bai hana ma'aikata zuwa guraren aikinsu ba, haka kuma bai hana zirga-zirga da sauran hada-hada na kasuwanci ba. Ga dai abin da wani mazaunin birnin Lagos ya shaida mini game da wannan gangami na ma'aikatan kwadago.
Assalamu alaikum. Mu a nan unguwarmu a Sabeba Lagos ba ma a namu wani yajin aiki ko wani zanga-zanga, abubuwa suna tafe lafiya.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar Najeriya ta dau haske game da wannan gangami da kungiyar kwadagon ta gudanar a manyan jihohin Najeriya 36 da kuma birnin Abuja domin kaucewa yajin aiki na gama gari da kungiyar kwadagon ta yi barazana fara muddin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kunnan uwar shegu da wannan gargadi da suka aika mata Babangiji Firmin Amurka daga Lagos.
Madalla an gaishe ka Babangida Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To Binta, cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a ƙasar Micronesia, yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce 1,000 zuwa yau dinnan Talata, wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin Pacific. A makon jiya, Micronesia ta zama ƙasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane 100,000 da ta fuskanci ɓarkewar wannan cutar, bayan da tabarranta daga ita na tsawon shekaru 2.5 sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta. Jami'an kiwon lafiya sun ce cutar tana gaggawar yaduwa. Ranar Litini an bayyana samun waɗanda suka kamu wajen 140, wanda hakan ya sa adadin masu cutar ya kai 1,261, adadin da ya haɗa da wasu da aka samu a kan iyaka gabanin ɓarkewar cutar. An kai mutane 8 asibiti, sannan wani wanda ya ɗan manyanta ya rasu, a cewar jami'an. 'Yan majalisar dokokin ƙasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar, ciki har da mataimakin shugaban ƙasa Yosiyo George, wanda aka yi jinyarsa, a cewar jami'ai. Sun ce halin da mataimakin shugaban ƙasar ke ciki na inganta. A ƙarshe, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya isa a ƙasar Uganda jiya Litini, wuri na uku da ya yada zango a ziyarar Afirka da yake yi don ƙarfafa dangantaka da nahiyar, da nufin samun goyon baya yayin da Rasha ke fuskantar takura daga yammacin duniya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Lavrov ya samu tarba a Entebbe daga takwaran aikinsa na Uganda, JJ Odongo, a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rashar. Babban jami'in diplomasiyyar na Rasha zai tattauna yau dinnan Talata da shugaban Uganda Yoweri Museveni, a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha TASS. Uganda na ɗaya daga cikin ƙasashen gabashin Afirka da dama da ke fama da ƙarancin abinci sanadiyar fari. Hauhawar farashi sanadiyar yakin da ake yi a Ukraine ya kawo cikas ga harkar samar da abinci a yankin.
A gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnonin Najeriya za su sanya baki domin sasanta takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU wadda ƴaƴanta suka shafe watanni 6 suna yajin aiki. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta yi barazanar cewa za ta shiga yajin aiki na gargadi na kwana 3 idan gwamnati ta kasa sasantawa da kungiyar ta ASU. Wakilin murya Amurka daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar ta hada da tattaki daga shataletalen matsar titin Ahmad Bello da na Murtala Muhammad zuwa gidan gwamnatin Kano inda shugabannin kungiyar ta NLC bisa jagorancin shugabanta a Kano Kwamar Kabiru Ado Minjibur suka mika wata wasiƙa ta musamman ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje.
Agaji na farko shine wannan zanga-zanga ta lumana da muke yi a yau a duk fadin jihohin Najeriya 36. Mu nan a jihar Kano yanzu gashi mun taru idan wannan mataki bai aiki ba muna da matakai guda 2 zuwa 3 wanda kuma zamu dora a gaba har sai an kawo ƙarshen wannan yajin. Za mu sake zama mu tafi yajin aiki na kwana 3 na gargadi. Idan bai aiki ba kuma za mu bi sahun su waɗannan manyan malamai na manyan makarantu mu ma mu tafi yajin aiki na sai baba ta gari har sai an yi abin da ya dace.
Comrade Kabiru Adomin Jibril kenan shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano. Gwamnan Kano wanda ya karbi kwafin wasikar ƴan kwadagon zuwa ministan ilimi Adamu Adamu ya ce gwamnonin Najeriya za su shiga wannan magana domin ganin cewa an sasanta da juna.
Gwamnonin Najeriya da wannan abu ya dame mu, saboda haka za mu ƙara dannawa wajen ba da shawara domin mu tabbatar da cewa wannan al'amari an warkar da shi. Rigima ce da gwamnatin tarayya, to kun ga da su da gwamnatin tarayya dole sai sun wato samu matsaya ta gari.
Comrade Haruna Musa da ke zaman shugaban kungiyar ASU ta malaman jami'o'in Najeriya ta ƙasar reshen jami'ar Bayar Kano na cewa
wannan fitowa da kungiyar kwadago ta yi da dukkanin sauran kungiyoyi 35 da suke karkashinta ya nuna damuwar da ita wannan kungiya ta yi da kuma al'ummar Najeriya na gwagwarmayar da muke yi ta ceto ilimi. Janye wannan manhaja ta IPPIS a yi amfani ta UTAS saboda gwamnati ce ta kalubalance mu kawo kuma muka kawo, saboda haka bukatunmu ba su taba canzawa ba. Bukatu ne na yanda za a farfado da ilimin jama'a a Najeriya. Muna zuba ido mu ga cin umarnin da shugaban kasan ya bayar na sati 2 za a aiwatar da shi ko kuwa.
Shi kuwa Comrade Abdulmalik Yunusa mataimakin shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i da ba sa aikin koyarwa ta Najeriya ya ce suna da kwarin gwiwa cewa matakin kungiyar TNLC zai haifar da sakamako mai alfanu.
Muna tunanin wannan zai agaza kwarai saboda kasancewar TNLC kakamanta ƴaƴan sun kai 40 da wani abu, kuma muna ganin in har gwamnati bata saurare mu ba iya mu na jami'a ta ga alamun cewa NLC za ta iya kiran athletes din nan 47 su ma su rufe kofofinsu wato shiga yajin aiki za ta saurare abin.
Alama dai zanga-zangar lumanar ta kungiyar NLC ta samu nasara da armashi, la'akari da cewa rassan kungiyar na jihohin tarayyar Najeriya 36 sun gudanar da ita cikin kwanciyar hankali. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla akai da Mahmud Ibrahim Kwari. To a wata hira ta musamman da muryar Amurka, masanin tattalin arziki a Abuja Yishau Aliyu ya ce da alamu ƴan Najeriya sun saba da tsarin jari hujja musamman kan farashin man fetur. Yishau Aliyu na magana ne akan janye tallafin fetur da ya saka tashin farashin litar mai a Najeriya. Daga Abuja ga yadda hirar su ta kaya da wakilin muryar Amurka Salisu Shehu Ashaka.
Sunana Yishau Aliyu, ina sharhi akan tattalin arziki. kwanakin nan ne gwamnati ta ƙara kudin mai, zaka ga ko ta jiha yanzu akwai farashin da take da shi. Hakan yana nuna kenan gwamnati ta kawo ƙarshen tallafin mai da take bayarwa kenan?
Eh, ba a kawo ƙarshe ba. Abin da ya sa ba a kawo ƙarshe ba shine ita wannan doka da aka sa Petroleum Industry Act, wanda aka sa mishi aka kuma kaddamar da kamfanin man fetur na ƙasa wanda 'yan ƙasa za su iya zuba jari. To sai ran da shi kamfanin ya fara aikinsa gadan-gadan, matatun man fetur waɗanda 'yan kasuwa suka gina suka fara ce da man fetur, ya zama na cewa kowannensu yana da dama ya sai man fetur, matatun da ya ga dama ya kuma dauke shi a cikin ƙasa ya sai da shi a yanda kasuwa ta nuna. Sai dai kawai abin kulawa shine dole ne a irin tattalin arziki na Najeriya wanda jama'a suka saba da tallafi, dole ne hukumar kayyade farashin man fetur ya zama tana nan tana aiki yanda za a sai da shi, saboda daidaita farashi a cikin tattalin arzikin ƙasa babban jigo ne ga babban bankin Najeriya wajen daidaita farashi, saboda canjin farashin kuɗin mai a ƙasan zai tafi hawan farashi na cikin ƙasa.
To yaya kake ganin cewa haka zai tasiri a rayuwar su talakawan ƙasar?
Ai, su talakawa tun da aka kai ga an kai man fetur 165, wanda daga a baya ba su yarda ba, ana zanga-zanga lokacin da kai kokari, to talaka ya miƙa wuya ga tattalin arzikin ƙasan, kuma yanzu ya fara sabawa da jayar hujja. Abu uku wanda suke gudanar da rayuwar ɗan adam, man fetur na ciki, sannan kuma harkar sadarwa yana ciki, sannan kuma harkar lafiya yana ciki. Ito idan ka duba talakawan ƙasan suna zuwa asibiti wanda ba na gwamnati ba, suna samun magunguna kuma suna rayuwansu. Haka kuma harkar sadarwa yanzu da talakokin ƙasan a ciki suke mu'amalarsu, kuma suna iya siya daidai ƙarfin kowa. To saboda haka yanzu akan man fetur a dama abin da yasa aka yi uzuri, saboda irin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne yasa 'yan ƙasa suka yi uzuri na abubuwa da dama. Amma abin tun da yanzu ya ta kai ƙarshe an kai ga kafa kamfanin man fetur na ƙasa, to kaga kenan 'yan ƙasa yanzu abin da za su mai da hankali shine yanda za a yi a tallata hannun jari na kamfani, su kuma talakawa su daure su siya da gwamnatocin su da mutanensu.
To me kake ganin zai zama alfalin wannan janye kaman tallafi na mai?
Kasancewar ita gwamnati da masu bada tallafin da wanda suke sha a bada shi da masu karban tallafin, dukkansu an same su da almundahanu kana-kana, kuma wannan almundahanu an yi tufaƙin cewa shi ya rike tattalin arzikin ƙasan, ƙasar da take biyan sama da triliyan ɗaya kuma za ta ke biyan triliyan hudu akan irin tallafin nan. To menene ranar gwamnati ta biya tallafi na triliyan hudu na naira inda ta yi kasafin kuɗi na triliyan 17? To kaga a haƙura da shi ɗin kwata-kwata.
An gaishe ka Sale Shehu Ashaka, yanzu agogo a nan Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 11:17. Karfe 4 kenan na yamma da minti 10 da minti karfe 11 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya, Najeriya Kamaru da Chad, wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da a cikin 'yan kwanakin da suka gabata aka makar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan jamhuriyar Nijar, manoma da al'umma sun shiga cikin tashin hankali mara misaltuwa a garin da magaram da ƙauyukanta. Sanadiyar barnar da ruwan ya yi a yawancin gonaki, inda da daman su ruwan ya share duk abin da aka shuka a gonakin. Wannan yawan ruwan dai an daɗe ba a ga irinsa ba. Tun dai ma'aikatar da ke kula da hasashen yanayi take jan hankulan jama'a da su zauna cikin shiri don za a samu manya-manyan ruwa a wannan damuna. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, wakilin mu Tamar Abadi ta tattauna mana da Malam Ado Sani, kwararre a harkar noma da ruwa, inda ya ƙarin haske kan irin wannan ruwa da kuma irin matakan da manoma ya kamata su ɗauka.
Wannan ruwa dai da aka yi na shekaran jiya zuwa jiya, abin da za mu gabatarwa mutane kasi mamaki, canjin yanayi ne. Kuma iya sauyawa, kuma canjin yanayi ne, kuma ba ni kaina ba nan da nake mushen gona da nake kasa. Manyan masana kamar wanda suke kan kimiyoyi na service na canjin yanayi, service de la meteorologie, dija sun yi hankali mutane sun hodi akwai ruwa zai zo, ne kenan kan mutane su yi mamaki. Dacin wannan wanda za a yi sai su karba da hannu biyu, na ce musu canjin yanayi ne, kuma abinda za su yi ji hankalinsu za mu jawo a kan wannan fanni shi ne wanda ya san gonakan shi suna cikin ramummuka ko cikin gulbi haka, su yi kai a hankali, su yi kai dubara suna sauya guri ko suna ɗaukan matakan da za su yi don su kare ƙarfin ruwa, ko da aka yi ruwa manyan ruwa ya kamar haka kamar irin na jiya zuwa shekaran jiya zuwa jiya, su samu su kare gonakansu don saboda amfanin da suka samu suka sa ya samu ya yi da kyau yanda suke wata. Kenan kal in ruwa ya zo in ba su ɗauki matakai ba, in ruwa ya zo ya tahi da cimaka da suka shibga, ya zamana hatsi ne, ya zamana dawa ce, ya zamana wake ne, ya zamana gusha ce, ya zamana duk ƙanƙanan cimaka ce da za su sa don su yi amfani da shi. Kenan ana so manoma su ɗauki matakai tun da guri.
Wani irin matakai ne za su ɗauka?
Matakai shi ne kamar yanzu wanda yake da gona bisa kan gangare, bisa cikin kurimi, kenan ya kamata ya ɗauki mataki. In kuma ya san kan hanyar ruwa ne yake, shi ma ya kamata ya ɗauki mataki, ko ya sauya guri in ya ga da hali iya da gurin da zai samu ya sauya, ko kuma ya ɗauki matakai kenan ya ɗauki kamar kayan aiki da motoci ko da sharet aiki ta jido mushi duwatsu na iya karewa guraren hanyar don ya rage ƙarfin ruwa, don kar ruwa ya zo ya yi ɓanna ya ɓata mushi cimaka ta gonakan shi.
Yanan dai wannan ɓannar batta da daɗi ga manoma.
Wannan ɓanna lalle wannan an ta zo lalle sai a ce alhamdulillah, paske wannan ikon Allah ne, ruwa ya zo tunda ɗan adam ba zai iya ba kariya ƙarfin ruwa, dole ne tunda ruwa ya yi ƙarfin ɗan adam. Kuma wannan ya canjin yanayi ne, nace musu ruwan ya zo bayan da za a yi kai ɗan adam ka zo ka ce za ka kare ƙarfin ruwa. Wata dubarar ka sai dai abinda Allah ya kurum a karɓa da hannu biyu, tunda ya yi ƙarfin mutum, ya yi ƙarfin jama'a, amma ana ɗaukan matakai wani gurin don a rage ɓannan ruwa. Wala
kamar shi wannan canjin yanayi da kake faɗa, kamar ya zaka fassara shi, menene ya kawo har aka samu wannan ruwa?
To canjin yanayi dai kenan yanzu kun gani kamar yanzu damana yanda take, wata ran damana tana zawa da fuska mai kyau, kenan ta zo da ruwa normal, ayi ruwa cikin damun lahiya, ayi ruwa kamar yanda ake wata daidai wa daida, ayi shi mutane busu wahala ba, busu jibo wuya, ransu bai ɓaci ba. Akwai kuma ruwan da zai zo kamar yanzu na shekaran jiya zuwa jiya ya zo da ƙarfi ne, wannan ya yi ƙarfin mutane, ya yi ƙarfin jama'a. To canjin yanayi shi ne kenan shekaru zuwa shekaru masanan kimiyya suna kwatantawa ga yanda suke da aiki da na'urorin su, suna kwatantawa kamar wannan shekara za a yi ruwa da yawa, kenan mutane tun da guri su ɗauki matakan su. Akwai shekarar da za ta zo fuskar ta ba mai haske ba ce, kenan ruwa ba za a same shi ba da yawa, sai kaga an yi hori, kenan ruwa ya yi karamci, an sa cimakar ma ba a samun ruwan da ake so, kenan barantana cimakar da aka sa ta samu ta yi yanda manoma suke so, kenan ta girma, ta tashi ta girma, ta yi iya, ta yi kwaya, ta yi abin da manoma yake so don ya ji daɗi, ya yi noma, ya samu albarkacin noman shi. Kenan canjin yanayi wannan ba ga ɗan adam ba ne, ya zo ne lokaci ne yake ka lokaci, ai a da damana ba haka ba take.
Masu sauraro, a nan za mu da sa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Malam Ado Sani da kuma wakil Yamma da magaram Tamar Abari, sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sabonmu na farko ya fito daga Rilwano Ibrahim London Wuba tare da Alhaji Sala Atiku daga garin Wuba a jihar Adamawa. Suka ce halin ko in kula da gwamnatin tarayyar Najeriya ta nuna dangane da halin da fasinjojin jirgin kasa da aka yi garkuwa da su abin takaici ne. Muna kira ga gwamnati don Allah ta dauki rayukan mutane da muhimmanci. Sabonmu na gaba ya fito daga Salimi Lange-Lange Iyawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da ya wallasa ni ta kai. Suka ce muna jajantawa mazauna gabar teku Afirka ta yamma waɗanda zaizayar ƙasa da guguwa ke ci gaba da yi wa barazana ga rayuwarsu, inda har wasu suka tsere wa muhallinsu. Da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su tallafa musu. Sai sakon Sadi Dauda Baturiya da ke jihar Jigawa a Najeriya ya ce a gaskiya gwamnatin Najeriya ta gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma daga hare-haren ƴan bindiga, ganin yadda a kullum ake ci gaba da kaiwa fararen hula hari da kuma garkuwa da mutane a wasu sassan Najeriya daban-daban. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu tausaya talakan Najeriya a zaɓukan da ke tafe a faɗin Najeriya baki ɗaya. Sai sakon Aliyu Usman Taka Lafiya da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya suka ce ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane a Najeriya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatin Ado Salati Goma ga Annabin Rajau. Suka ce fasalin da gwamnatin Najeriya ta sake wa kamfanin NNPC ta yadda 'yan kasuwa za su iya zuba hannun jari a ciki, Allah ya sa ba ce fanar mana da shi ta yi ba ta ƙarƙashin ƙasa, domin mun fahimci cewa Allah ne kaɗai ke son kura ba masu awaki ba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
An gaishe ki Zahra Ufage, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To binta, wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a ƙasar Ukraine. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa ƙasar Solomon Island a mako mai zuwa, bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadiyar Amurka a Australia Caroline Kennedy. Yau Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na 80 na hidimar tunawa da yakin Guadalcanal, don kuma jami'an diplomasiyyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu ƙasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da ƙasar ta Solomon Island ta cimma da China a watan Afrilu. Cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a ƙasar Micronesia, yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce 1,000 zuwa yau ɗinnan Talata, wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin Pacific. A makon jiya, Micronesia ta zama ƙasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane 100,000 da ta fuskanci ɓarkewar wannan cutar, bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru 2.5 sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta. An kai mutane 8 asibiti, sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu, a cewar jami'an. Yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar, ciki har da mataimakin shugaban kasa Yoshio George, wanda aka yi jinyarsa, a cewar jami'ai. Sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba wanda ya tayar gabatar da shirin, sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni, da engineer mu ta yau mai ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na nan tafi.